بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومنا 20 da bakwai ga watan safar ko shekara 1435 wanda ya daidai da 30 daidai ga watan 12 ko shekara 2013 miladiya. Wannan shine majalisi na bakwai, darasi na bakwai a cikin littafin Riyadhus Salihin. Har yanzu muna cikin babul ikhlasi wa hidarin niyya, babun da yake magana akan yin aiki don Allah da kuma kyautata niyya lokacin da mutum zai yi aikin sa. Tikila yau wannan shine hadisin mu na ƙarshe da zamu karanta a cikin wannan babun kafin mu shiga sabon babi. Amma kafin mu shiga wannan hadisin, ina son na ƙara maimaita mana wata magana da kullum ita nake faɗa. Za ku ga ina yin ƙoƙari na ɗauko mana ɗan kaɗan daga cikin tarihin sahabin da ya rawaito hadisi, tunda manufar littafin tazkiyatun nafs wa tazkiyatuha, gyaran zuciya da tsaftace ta da kuma gyaran hali. Kuma kamar yadda nake ƙara gaya mana, wannan karatun ba na wasu bane, namu ne. Mu da muke cikin wannan masallacin muka halatta, mu ne farkon waɗanda ya kamata mu fara kamanta kwaikwayar abin da muka samu a ciki, kafin wasu wanda suke wani gurin su ji su amfana. Saboda haka kada wani ya ɗauka ko karatu ya ce karatu yau ya yi daɗi, suwa na sun ji. Ba nasu bane, namu ne. Duk wanda iji bayan mu ne. Saboda haka da wanda yake biyawa da wanda yake sauraro, duk gabaki ɗaya fatan mu dai Allah ya sa mu kamanta mu gyara. Muna da matsaloli da yawa, kowa ya sani. Waɗannan matsalolin babu yadda za a yi a ce haka kawai dan kansu za su gyaru. Kuma an daina turo wani annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine tsamakin annabawa ballantana ka ce a wani annabi zai zo ya canja ko kuma ya gyara mana. Sai dai mun san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewar a kowace shekara 100 Allah yakan turo wannan al'umar wanda zai jaddada mata addinin. Ta iya mun san shi, ba mu san shi ba, almuhim ba mu san ta ina gyaran zai zo ba, ta ina gyaran zai kullo. Fatan mu dai Allah ya sa mu samu tsira, musamman a cikin wannan yanayi na fitintunu da ake fama da su. Sanya balle, sanya kule, waccan rigimar ana kokarin a kwantar da ita ta tashi a can gurin. Can matsala, nan matsala, sai ka rasa wace za ka yi magani. Matsalar abinci, matsalar rashin abin da za a sai abinci, matsalar magani ce, matsalar karatu ce, matsalar tsaro ce, matsalar me, sai ka rasa wace za ka bi. So da haka idan mutum bai yi taka tsantsan ba, bai kuma yi da gaske ba, sai i zo i mutu ya koma lahira, ga yayi asara zuwa duniya, sannan yayi asara koma lahira. Shi sa ko da yaushe ake koya mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wannan addu'ar ana ganin ta gajeriya, malamai suka ce babu addu'ar da ta tattare addu'o'i da yawa irin, domin dunkulewa kai kace Allah duk wani abu wanda yake mai kyau ne a wannan duniyar ka bani, sannan kuma ka tsare mu, ka ba mu mai kyau a lahira, kuma sannan ka tsare mu daga azabar wuta. Allah ya sa mu dace. Yau hadisin da zamu karanta shine hadisi na 12 a cikin wannan babin, wanda malam yace wa an abi abdurrahman abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Ina ga saboda tsawon hadisin ba sai na karanta shi zuwa ƙarshe ba. Abin hikimar da ta sa nake karanta hadisi daga farkonsa zuwa ƙarshen sa, sannan na biyo da fassara. Fatan mu wanda ya halarci wannan darasin ko hadisi 10 Allah ya sa ka iya halatta kai tafiyar ka kade da zuwa to wannan 10 ka zama wakili ka je ka isar da zuwa inda kake shi ta amfanin maimaitawar mutum zai iya biya aka karanta shi bayan ya tashi sai ya karanta yayi amfani da shi kuma ya amfanar da wani hanyar da tafi tabbatar wa da mutum ilimin sa ko abin da ya koya ko ƴaƴanka ne ka tara su a gida kace su zo biya musu riya da salihi yau da gobe kana shikenan sai ka ga su ƴaƴanka ka taimake su kuma sannan kayo kanka dita kayo matanka dita sannan kuma kai musu wa'azi ka dora su akan tarbiya duk wani wanda zai zo yi wa'azi a gidanka ko iyalinka bayan ka ne to shine hikimar wannan an ce Imam Ahmad ina da wata baiwa wani lokacin sai yake ka zo ya ta karanta mata haddasana wane an wane fulani fika fulani wane ne ina da kike ni ba na gane wannan abin da kike ko ba ki gane wani na gane ni kai na nake yau baki nake yi wa saboda haka bita yake so yi wa kansa sai yake neman wane ne wanda zai taya shi wannan bita sai kira shi zo da shi yana yi mata wannan bita ana bi Abdurrahman abu ya tona hadisin daga Abu Abdurrahman shine Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Abdullah ibn Umar dan Khattab Allah ya yaddada baban kuma ya yaddada dan shi Abdullah ibn Umar yana daga cikin wasu mutane da ake cewa da su al-Abadil al-Arba'a Abdullah guda hudu ko kuma shida wanda suka shahara a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kowanne daga cikin sahabba da akwai irin budin da Allah ya iman akwai abin da ififita da garabowar ƴan uwansa da wannan abu shi Abdullah ibn Umar al-Kunyasa Abu Abdurrahman shine abin da ake gaya masa kuma an haife shi a shekara ta biyu bayan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da annabta da manzanci da shekara biyu sai aka haife shi kuma ina daga cikin ƴaƴaye na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar shi Abdullah ibn Umar da irin su Abdullah ibn Abbas da Abdullah ibn Amr ibn al-As waɗannan suna daga cikin waɗanda duk inda babansu ya sa kafa wajen taimakawa addinin musulunci su ma sai sun sa ta su kafa tare suke tafiya kun san yawancin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yi aure da wuri zaka ga wani mutumin in ka kalle shi kaga ɗansa sai ga tsakanin shi da ɗansa a duniya shekara 12 ne katal ya girma ɗansa da shekara 12 saboda haka duk inda za a je wani aiki na Allah in ka ga uban za ka ga kafa yadda ɗan kike rige haka shi ma baban kike rige wani lokacin ma gurin hatsari ne musamman a gurin jihadi sai ɗan ya ce baba gurin nan da za a shiga akwai matsala abinda nake so in gwado ki kai ka hau ni zan shiga cikin dakarun ƙasa saboda dakarun ƙasa sun fi shan wahala sai uban ya ce a'a ni zan shiga cikin dakarun ƙasa kai ka hau sama ai tai da ƙyar wani zai ga ibawa wani saboda kowa ina ganin gudunmuwa yake so ya ba addinin Allah to shi Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi tun yana dan kankani bai balaga ba musulunta lokacin da sayyidina Umar ya musulunta a wannan lokacin ya dauko haddan da suka musulunta bai balaga ba kuma an yi hijira da shi yana dan shekara 11 a duniya kisa idan an tashi za a yi rabo wani abu na muhajiruna in aka ce ba sa Abdullah ba sai ce shi ubanka ne ya zo da shi ba da kafa sai zo ba to da ka asa shi a ciki in dai abin da ya shafi harkar wata ganima ne ko wani abu da za a fifita in dai na duniya ne sai ce ka ku ba shi ni na taho da shi ko ba cewa yake a bashi ya hada da nasa ba ba kamar mu ne cinye duka ba in an kawo ka karbi naka ka karbi na wani duka hada kuma ka sha kunu to da haka ina daga cikin mutane guda shida wanda ake cewa da su al-muktsirun wanda an ruwaita hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga wajen su akwai shi shi Abdullah ibn Umar akwai Abu Huraira akwai Anas akwai Ibn Abbas akwai Jabir akwai Nana Aisha waɗannan su ne wanda ake cewa da su al-muktsirun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda aka yawaita samun hadisai daga gurin su saboda yadda suka lazanci manzon Allah kunga shi Abdullahi bin Umar yassa tana auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka da yawa wani abubuwan da ake a gidan manzon Allah da shi ake yana kuma sane dan akwai lokacin da yi wani mafarki yace yayi mafarki an bude wuta ya ga wasu mutane an zura su a ciki kamar rijiya yace ko mutanen na san su a ido yace ga manyan mala'iku masu kaiwa da komo a cikin wutar jahannama suna kuntukar su yace na dinga cewa a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar yace ya farka lokacin da yake wannan a'udhu billahi minan nar sai wasu mala'iku suka bi wannan ya kama kafaɗar sa wannan ya kama kafaɗar sa sanan yace kwantar da hankalinka ba kai shine ya farka furgi sai ga yawa ya uwarsa ita kuma sai ta zo ta ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace inna akhaki rajulan salih dan uwanki mutumin kirki ne nagartacce ne kun ga shaida daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya gama wanda manzon Allah ya masa stanti yake nagartacce ne shi sa har ya koma ga Allah akan nagartarsa ya koma duk wani abu wanda zai sa ya samu canji a rayuwarsa bai da ya canja ba arwaita hadisi guda 1600 har da 30 daga gurin sa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga dabi'a ta matasa kowane matashi yana da buri wata rana da shi da ƴaƴan yassa ƴaƴan asma'u kai ƴan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu watan ƴaƴan Zubair bin al-Awwam kun sai yana da ƴaƴa akwai Mus'ab akwai Urwa sannan kuma akwai Abdullahi wanda ake cewa Abdullahi bin Zubair to sai suka haɗu da su da Abdullahi bin Umar a hijir Isma'il in kun je Ka'aba ana kewaya ta ba ko wani guri wanda yake shi ba a haɗe shi da Ka'aba din ba mutane za su suna ta rubuci suna shiga suna nafila wannan ake cewa da shi hijir Isma'il sai suka shiga suka zauna hira irin ta samari sai suka ce to tunda muna wannan guri mai tsarki ko mun gama ibada kowa ita guri i ga yawa Allah Allah guri na kaza sai aka ce to a fara Abdullahi bin Umar yace to kowa ya faɗa abin da yake so sai Abdullahi bin Zubair yace so nake na zama sarkin musulmi na duniya na zama khalifa Allah ka bani sai Urwa yace ni kuma so nake na zama malami wanda daga ko ina za zuwa dauka karatu a gurina sai Mus'ab yace ni kuma so nake a bani imratul Iraq zamani ne gwamnan Iraki in an ce Iraki a lokacin dukkan bangaren duk wannan sashin Iraki wajen Iran wajen waye duk wannan bangaren da yake kusa da bangaren yankin Farisa gabaki daya yace shi yake son ya zama shine gwamnan sai aka ce to kai ko Mus'ab ne kake so a Mus'ab ne ya faɗi wannan sai yace bayan wannan sannan ina son na auri Aishatu bintu Talha da Sakina bintul Husain yace waɗannan matan guda biyu ina son na aure su duk su zama matana sai aka ce sauran kai Abdullahi dan Umar yace ni kuma so nake Allah ya yi min gafara ba wani abu da nake so shine malaman tarihi suka ce waɗannan guda ukun duk abin da suka roƙa Allah ya ba su amma akwai matsala banda mai ilimi da irin ilimi da kuma shi Abdullahi dan Umar yace duk waɗannan wanda suka roƙa abubuwa guda uku kowa Allah ya bashi Abdullahi bin Umar ne tunda bamu je lahira ba amma muna kyakkyawan zaton shi ma Allah ya gafarta masa kun ga adalcin malamai ba wani yawa Allah ka tsalandar ga matsayin sa ya roki gafara mun ba sai shi kuma muna da tabbas an gafarta masa sai suka ce muna fatan Allah ya yi masa gafara shi kun ga Mus'ab ibn Mus'ab yayi wannan addu'ar Allah ya bashi shugabancin ya bashi matayen sannan kuma an kashe shi Abdullahi bin Zubair ya zama khalifa amma khilafar bata jima ba aka zo aka kashe shi aka tsire shi kuma shi kuma abin nan Urwa ya samu ilimin amma a ƙarshe wani halifa yace ina gayyatarka ka kawo mana ziyara gidan gwamnati iyo tafiya mai tsawo ya amsa kira ya tafi akan hanyar ƴaƴan da ya tafi da su ɗaya wani zaki yayi kansa ya cinye shi ɗaya kuma ya zo ya shiga yana kallon wasu irin raƙuma da wasu irin dawakai da bai taɓa ganinsa ba, wani raƙumi ya dake kansa ya faɗi ya mutu, sannan shi kuma ya samu ciwon kansa a ƙafarsa sai da aka yanke har zuwa gwiwa. Shi ne ya ɗau ƙafar ya ce, Allah wannan ƙafar ba inda na je da ita sai inda kake so, kuma na gode da ka bani jika karɓe ɗaya, na gode da ka bani ƴaƴa guda kaza, ka karɓa kaza, ka ban min kaza, alhamdulillah. To Abdullahi bin Umar, akwai lokacin da Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi, sannan ina kan kaifinsa, ya yi komasa da wasiƙa ya ce, mun ji labarin an ce kana son ka zama halifa, to muna gaya maka, halifanci la yasluhu li'ayyin wala bakhilin wala ghayur. Mutum baya zama shugaba jagora in ya zama jahili, in ya zama marowaci, in ya zama mai tsananin kishi. A gaya masa wannan labarin, shine sai ya rubuto takarda shi ma ya amsa masa, yace ka ce na farko dai shugabanci ban taɓa neman sa ba, ko mafarkin sa ba na yi ko ba na sha'awar sa. Na ɗaya kenan amsar ka ta farko. Amsa ta biyu, da kace jahili baya shugabanci, duk mutumin da Allah ya bashi alqur'ani da ilimin alqur'ani ba jahili bane, Allah ya bani qur'ani na kuma san shi. Yace duk mutumin da Allah ya bashi kuɗi ya bada zakka ba marowaci bane, ina bada zakka. Yace kuma kishi da aka ce ina da shi, wanda ba zan yi shugabanci ba saboda kishi na, ba na son wani ya tarayya da ni a ƴaƴana. Me ne laifi na ana? Ko akwai wanda yake son a yi tarayya da shi a ƴaƴansa ko wani abu nasa, musamman iyalinsa? Yace wannan shi ne matsalarsa. Kun ga ya maida masa da amsa, bai ji tsoro ba. Kuma kafin ya bar duniya sai da ya ƴanta mutum dubu da kuɗinsa, ya siya ya ƴanta, ya siya ya ƴanta. Ina da wata baiwa ana cewa ita Rumaisa, bai taɓa samun wani ɗan adam da yake ƙauna ba a cikin matansa irinsa. Ya zo ya kalle ta wata rana sai ya ce, Rumaisa, na ƴanta kike ɗaya ce liwajihillah. Aka ce kana son ta, ice saboda tsananin son nata ne na ƴanta ta, don Allah ya ce lan tanalil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ice ba dan nayi wa Allah sadakar ta ba, ba zan koma gurin ta ba, da sai na aure ta. Sai ya kirawo yaron baran Nafi'u, ice aurata, ya aure ta kuma ta haifa masa ƴaƴaye masu ilimin gaske. Kuma ikan zauna a majalisi guda sai ya kyautar dinari 30,000. A yanzu gajeren takadiri, inda za mu lissafa irin kuɗinmu, mafi ƙaranci ka ce naira miliyan 90 a zama guda ɗaya kawai zai kashe ta, ya tashi ya tafiya, ba ta gabansa. Komai yawanta ba ya tunaninta, ba kuma ya tunanin wani abu wanda zai zo daga baya. Shi ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kafaɗarsa, yace ya Abdullah, kun fi duniya gariban aw abira sabilin wa udda nafsaka min ahli al-qubur. Ka zama a wannan duniyar kamar bako, ko kuma ka zo ficewa ne kawai, kuma kullun ka dinga kidaya kanka cewar kana cikin wanda suke kwanta cikin kabari. Akwai lokacin da wani ana cewa da shi Abdullahi bin Adi ya kawo masa wata kyauta, ya je Iraki, aka ce damin yaransa ne, shi ya ƴan tashi ya tafi wasu harkokinsa da ya tashi dawowa, aka ce in ka je gurin mai gidanka ga wannan ka kai masa kyautar lukuzet. Kun san lukuzet ko? Me amfaninsa? Ya taimaka abinci ya narke kuma a ƙara cin wani. To suna cewa da shi jawari, wani abu ne suke yinsa kamar garin buɗis ne ake afa, in ka afa nan da nan da ka ci abinci sai ka ji abinci ya tafi. Ka ga mutum ba mai hali ba ne, yaushe zai fi cin abin da zai wari? Tafiyar masa da abincinsa, kai da kake so ka ci mai nauyi ka jima baka ƙara ci ba. Aka aiko masa da shi aka ce, ai mun je Iraki ne, shi ne suka ce mu to maka da jawarish. Ya ce me jawarish? Suka ce wani abu ne wanda yake narkar da abinci ya sa ka dinga sha'awar abinci. Sai ya ce to me zan yi da shi? Shekara ta 40 ban ƙoshi ba. Wanda shekara 40 bai ƙoshi ba, ina ruwansa da wani abu wanda zai buɗe masa ciki. So haka Abdullahi bin Umar, Allah ya ƙara yadda a gare shi, yake. Kuma abun mamaki, su kansu aka yi da mashi a fake ya mutu. Wata rana ya zo cikin harami, wani daga cikin mutanen Sham sun rufowa Hajjaj baya, yana tare da bashi kai sai sun ce shi a gaban sa wasu sun ce wai bai sani wasu sun ce a da gangan akai da aka soke shi tunda mashi ne mai guba da wani ne kafar ta dinga rurewa har ya kwanta ya kasa shine aka ga Hajjaj shine yazo gaishe shi a wata ruwayar an ce da Hajjaj ya shigo masa sallama sai ya faɗi ya kuma rufe idan yayyaye masa magana ya kyamfa sai sai da na san wanda yi maka wannan wallahi da na fille masa kai ita ai kai kai mu ita sai ya zaka ce ni ne ita kai ne ka halarta mutane su shigo masallaci da makami a tarihin mu taba ganin wanda yake a shigo masallaci da makami ba sai kai saboda ka kai ka ba su damar shigowa da masallaci kuma kai ka kashe ni shine Hajjaj bai ifta ya rasu a shekara ta 74 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma 73 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana dan shekara 84 Allah ya yarda da su gabaki ɗaya su to shine yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lazim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum mutane guda uku nafar anan gurin ana nufin rijal mutane uku daga cikin waɗanda suka gabace ku al'ummar da suka fice kenan sun tafi wasu harkokin su hatta awahumul mabitu ila gharin suka nemi ina za su je su kwana kawai sai suka ga wani kogon dutse sai suka shiga fadakhalu suka shige ciki cikin ikon Allah suna shiga cikin wannan kogon dutsen fanhadarat sakaratun min aljabali sai wata katuwar marmara ko wata katuwar kamfa ita ke tare da sakara irin mulmulallen katon dutsen nan wanda za a ganshi kamar an dora shi a sama ka rasa waye dora shi in ba ikon Allah ba kawai sai igangaro yana gangarowa fa saddaq alaihimul ghar kawai sai kofa ta rufe suka yi su fito suka kasa su tunkuɗe ta ba za su iya ba kaga sai mutuwa kenan sun samu kabari fa qalu sai suka yi shawara a junansu suka ce innahu la yunjikum min hadhihi sakharati illa an tad'u Allah bi salih a'malikum babu abinda zai sa ku kufuta daga wannan katon dutse da ya gangaro irfe muku kofar da za ku fita face ku roki Allah ku yi tawassuli da kyawun ayyukan bisalihi amalikum abinda ake nufi tawassuli tsani kamun kafa da kyakkyawan aiki tawassuli kala biyu ne akwai at-tawassulul mashru' akwai kuma tawassulul mamnu' akwai wanda aka yarda da shi akwai wanda aka hana wanda aka hana akwai al-bid'i akwai ash-shirki akwai na bid'a akwai na shirka tawassuli wanda aka halatta maka shine kai tawassuli da addu'ar mutanen kirki wani ai mun addu'a kai tawassuli da addu'arsa wala sani cikin addu'arsa kai tawassuli da addu'arsa kai tawassuli da kyakkyawan aikinka Allah saboda sallar da nake yi kai mun kaza Allah saboda azumin da nake kai mun kaza Allah saboda biyayyar da nake wa mahaifa na kai mun kaza Allah saboda sadakar da nake kai mun kaza wato wannan shi da ake cewa da shi al-mashru shi kuma al-mamnu shine ka ce ka kama kafa da wani Allah dan wani ayi mun kaza wannan sun ce wannan ina cikin na bid'a din in ka kama kafa da abin da yake wanda ka kama kafa da shi ba gunki bane ba shedan bane ba kuma wani tsafi bane na shirka shine ka kama kafa da wani tsafi ko da wani boka ko da wani kabari ka zo ka nuna kabarin ka kama kafa ka ce Allah muna tawassuli da kabarin nan wannan ya shiga cikin duk wanda ake jefa shi a cikin bangare na shirka amma in kai da wani mutum an ce kai bid'a ne ba za a kira shi da shirka ba ka bar abin da yake shine na sunnar ka dauki abin da ba na sunna ba qala rajulun minhum sai ɗaya daga cikin su yace Allahumma kana liya abawani shaykhani kabiran ya ubangiji ni ina da uwa da uba tsofaffi tukuf su biyu wa kuntu la azbiqu qablahuma ahlan wala malan na kasance bana yin abincin dare na fara ciyar da kaina ko na ciyar da iyali na kai har dukiya ta ma abinda ake nufi da ahli anan kamar yaya ko mata dukiya ko dabbobin su ba sa ba abinci daga ƙarfi sun fara ba iyayensu. Amma asalin gabuk akwai bambanci tsakanin asha, in an ce al'asha'u ana nufin ka ci abinci yadda ake cin kowane abinci daga ƙarfi koshi, shi ake cewa shi al'asha. Amma ka ce gabuk shine nono da ake tatsowa, a tatso shi take da ɗuminsa ka kwankwada ka sha kai baccinka, shi ake cewa shi gabuk. Kamar madara wacce ake tatsowa ta saniya ko ta akuya ko ta rakumi ko ba ta mecece, in ka sha ta a matsayin abincin dare shine za a ce kai gabuk. To yace in na tatso wannan nonon ba na kaiwa ƴaƴana ba bayina ma kuma sun shiga cikin mal ba na bari su sha, sai na fara kaiwa iyayena. Fana abi talabu shajar yawman, sai muka na tafi kiyo wanda dabbobi na za su samu abin da za su ci, ko kuma sai na tafi yo itace wanda za a yi amfani da shi ne yau da kullum. Kuma inda na tafi sai izamanto na yi nisa da yawa. Falam urish alaihima hatta nama, ban iya dawowa ba. Rawah shine dawowa ta maranke bayan rana ta faɗi, kamar yadda ake cewa da shi, shi kuma dawowa ta safiya ana cewa da ita hudu. Sai a ce gada da safe kenan, inda yamma ne sai a ce raha, ya dawo. Wannan a ce yayi sammako ko yayi jijjifi, wancan kuma a ce yayi yammace ko yayi maraice. To ita ban dawo da wuri ba har sai da suka yi bacci. Fahalabtu lahuma gabuqahuma, na je na tatso musu madararsu, na taho fa wajadtuhuma na'imaini, sai na yi sa'a sun yi bacci. Fakarihtu an uqidhahuma, sai na ji ba na son na tashe su daga bacci, saboda baya daga cikin ladabi babu wani dalili ka tashi babanka ko ka tashi babanka. In ka zo ka tarda su suna bacci, kamata a yi ka haƙura ka jira su, saboda ba kowane mutum bane ake tashinsa daga bacci ya ci gaba da bacci, musamman da dijai. Wani in dai isamu ya ja bacci kana tashinsa ya tashi kenan, sai kuma Allah ya kai mu gobe. Ko wani lokacin matasa ne za su yi ta bacci har su ce ma baccin bai ishe su ba, amma wanda in shekaru da yawa dan baccin ya gaji da baccin yayi a da ya gaji, saboda haka jikinsa ba wani daɗin baccin yake jin ba. Abincin nan ma da za ka ci kai ka ji daɗinsa, shi baya jin daɗinsa. Sannan kusoshin jikinsa duk sun kwankwanci, in ya hau kan katifa ma sai ya dinga jin ba daɗi, in ya kwanta a ƙasa babu daɗi. To da haka waɗannan lallaɓa su ake yi domin a samu addu'ar su ta alheri kada su yi mutum baki. Wa an aghbika qablahuma ahlan aw malan, kuma na ji ba na son na fara shayar da ƴaƴana ko bayina. Falabistu, sai na zauna a nan gurin ina kusa da iyayena. Wal qadahu ala yadi, kuma kokon da na tatso ko ƙwaryar da na tatso tana hannuna, tana hannuna. An taziru istiqazahuma, ina jiran su farka. Hatta bara alfajr, har sai da alfajr yake to. Yana farke da wannan abin, shi bai sha ba, bai ba wa ƴaƴansa ba, bai kai wa bayinsa ba, har sai da alfajr yake to, ko bai bacci ba. Wasibiyatu yatadaghawna inda qadami, ga ƴaƴana suna taraki suna kuka suna kama kafata sun ga abinci na hana su, ko ba na son na fara ba su kafin iyayena. Fastaiqaza, sai da alfujir yake to, sannan suka tashi. Fashariba gabuqahuma, sannan suka sha wannan madarar tasu. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika, ya ubangiji in nayi wannan abin dan neman yaddarka. Fa farrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhara, ka yaye mana wannan musibar da muke ciki ta wannan katon dutse da ya toshe mana bakin hanyar da zamu fita. Fanfarajat shay'an, sai ta dan bude kadan. La yastati'una al-khuruj minhu, amma ba za su iya fitowa. Kun ga wannan yayi ne kenan, yayi tausiri da kyakkyawan aiki. Shi sa ake cewa duk yadda za ka yi ka yi wukan gindi da wani aiki da kake jin na Allah ne. Saboda in ka shiga kusur wata ran sai ka tuna, a na taɓa yin kaza, Allah dan kaza ka fitar da ni, sai fitar da kai. To amma in kana tun lalibai kan ce kai wani aiki ne kake tsammanin Allah ya karɓa a cikin ayyukanka, ba ka da ko ɗaya. To tun da ka san haka kake, to ya za ka duka ganganci? da abin da bai dace ba sai ka dinga kafa kana baya baya tunda ka san alaƙarka da Allah ba ta da kyau ballanta nayi kawo maka dauki ko kuma in taimake ka ala al-akhar sai nabiyin yace dayan yace allahumma in kana innahu kanat li ibnati ammin ya ubangiji ni kuma ina da wata yar dan uwan baba amma uwan babansa kenan yana da wata daya kanat ahabban nas ilayya ba wanda na fito a cikin mutane irin wa fi riwaya a wata riwaya ta fito da abin fili kuntu uhibbuha ka ashadd ma yuhibbu rijalun nisa ina mata tsananin so fiye da irin tsananin son da maza suke wa mata yana magana yana da sha'awa kenan kuma sha'awar ta tafi kanta kawai so yake samu dama yayi lalata da ita fa aradtuha ala nafsiha wata ran sai na lata nace ta bada hadin kai domin su yi lalata famtana'at minni sai ta ki hatta alammat biha sanatun min as-sinina sai ta shiga uku wani lokaci ta fada cikin fatara da talauci sinin akan yi amfani da kalmar sanatu ana nufin shekarar yunwa ko shekarar mati kamar yadda ya zo a cikin addu'ar da manzon Allah ya yi wa Qurayshawa yake cewa Allahumma ja'alha 'alayhim sinina ka sini Yusuf Allah ka jarrabe su da musifar yunwa irin yunwar da aka yi a zamanin Annabi Yusuf wannan ne yasa aka cewa wanda aka zalunta in yi baka addu'a ba laifi sai dai in kai hakuri kai afuwa shikenan amma in cuta ta yi wa in kai Allah ya isa shikenan sai Allah ya karɓa duk da mu za ga mutanen mu an ce Allah ya isa ba sa jin komai ba jin komai in ka ce fa Allah ya isa kamar ka ce Allah na barka da Allah shi ya san yadda zai yi da kai sau da haka mutum bai san ta ina za a bullo ba sau da haka sai ta kiyarda sai da ta shiga cikin wannan matsi din na takura faja'at ni sai ta kawo kanta ta ce da ni dan Allah ka taimake ni ka ga halin da nake ciki fa a'taituha 20 wa 100 dinar sai na bata dinare 120 ala an tukhalli baini wa bain nafsiha akan ta bani dama nabiya bukata ka fa fa'alat sai yadda inda ba yadda za ta yi hatta idza qadartu alaiha sai na samu dama akan to wannan anan kuna ganin matar da ta rasa ci ta rasa sha ta je gurin wani yace zai bata amma zai yi lalata da ita ya halatta ta bashi kanta an ce al-hurratu la ta'kul bi fadayha ya bata cin abinci da nonon wannan kinaya ce ta ba za ta je ta yi zagadan ta abinci ba domin aiko a Hausa mun ce bakin da Allah ya tsaga ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizqa kawai yunwa da matsi lokaci ne za su tafi zai iya yiwuwa ka shiga cikin takura yanzu kana ganin kawai ba za ka fita ba Allah ya kawo wani yanayi sai ka manta ko zai yiwuwa hala ka ga mutum ya tsaya a yanayi guda daya sai dai wataran a samu jin daɗi wataran kuma a samu wahala kamar bacin rai ne wataran kai farin ciki wataran kai bakin ciki wataran kai murna wataran kai fushi haka dai za a yi ta rayuwar har a koma ga Allah gunda ake samun farin ciki babu matsala babu komai sai an shiga aljanna da an shiga aljanna to duk an yadda kayan tsiya an huta da rigima an huta da komai duk komai ya dawo sabo sai a huta shi yasa aka ce duk mutumin da bai je ya sauke kayansa ya huta a gidan aljanna ba to yana da sauran aiki shi yasa bayan Allah aka zo ana cewa su Allah sarki ku mutanen kirki ne kun yi kaza sai me muka yi ba za mu aminta ba haske mun ji kafafuwan mu duka biyu sun shiga aljanna dan ɗaya ta shiga ɗaya tana waje a iya dawo da kake hatta idza qadartu alaiha ite fa fa'alat sai ta yadda ta kwanta hatta idza qadartu alaiha sai ta samu dama akan ta wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha da na zauna tsakankanin cinyoyinta ko kafafuwanta watan yayi zaman da zai yi zina da ita kamar yadda namiji yake da matarsa in zai sadu da ita qalat mutumin da yake damar neman wannan damar yake yi kuma isa mu damar an bashi kai ita sai da izo zai afka mata sai ta ce ittaqillah ka ji tsoron Allah wala tafuddal khatam illa bihaqqihi wannan murfin kakka bude shi sai da hakkin wannan abin da aka yi wa khatam aka rufe shi kun san daga inda aka samu khatam in an yi wasiƙa in aka manne ta can ƙasa dan ka abude me yake yi stamp yadda inda ya bude wanda aka yi zai gane ko to shi da ke cewa shi khatmu ko kuma ka rubuta takarda ƙarshen takardar ka sa hannu ka buga stamp ka rufe magana kenan ta ƙare shi da ke cewa shi khatmu to sai ta ce wannan abin da yake rufaffe kakkai da ka bude shi sai da hakkin tunda akwai aure a tsakanin su me yasa ba zai neme kai aure ka ba duka suna cewa wani malami ya rubuta littafi akan soyayya hidima wani shekara kusan 900 da rubuta littafin ko 1000 yake cewa abun mamaki a gurin mazinata babu abin da yafi dadi irin wannan don zaga mazinaci matansa na gida bai damu da su ba amma nawa ne a gida hankalinsa cikin hankalinsa kwance baya jin ana kallon sa baya wata sanda baya son koye ce baya son ya ji motsi ko an samu ciki a dukunya amma ko sai ga ina talakalaka a wani guri a wani shago a wani tsoron gida a wani guri a tsorace hankalinsa ba kwanta ba saboda haka sai da isa mu wannan damar ta ce da shi ka ji tsoron Allah kakka bude wannan rufaffen abu yake fansaraftu anha wa hiya habbun nas ilayya yake sai na juya ne tafiya ta gashi kuma ina son wannan abu ita kuma na fito a cikin mutane na samu wannan dama akan ta wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha kuma wannan kudin da na bata dinari 120 nake na ban miki sadaka saboda Allah Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi ya Allah in wannan abin da nayi dan kai nayi dan neman yaddarka nayi Allah ka yaye mana wannan musibar da muke ciki fanfarajat as-sakhratu sai ta ƙara dan budawa ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha amma fa ba za su iya fitowa wa qala salih sai na ukun yace Allahumma ista'jartu ujra'a na dauki yan aiki wani lokaci suka yi min aiki na sallamu kowa shine wa a'taytuhum ajrahum kowa na bashi ladansa ghayra rajulin wahidin banda mutum daya taraka alladhi lahu wa zahaba nasa haƙƙin sai ya raina yi tafiyar an ba kowa haƙƙin so ta ila ya nemi ƙari ne aka ƙara masa kowa ya fishi ya tafiyar sa ice da ya tafi ni kuma sai na dauki wannan abin nasa da iban mun fasammartu ajrahu na dinga juyawa shine sammar an samu abin ne daga samara kun san samara ko ƴaƴan itaciya ƴaƴan itaci shi sa yanzu a larabcin zamani ake cewa da abin da ake cewa da shi investing suke cewa da shi istismar in ka ce wani ya yi istismari ya saka kudinsa inda za a dinga juya masa ina samun riba ita sai na dinga juya wannan kudin shine fasammartu ajrahu na ci gaba da juya wannan ladan nasa hatta kasrat minhu al-abwal sai da abin ya zama dukiya da yawan gaske faja'ani ba'da hinin bayan awan wani lokaci sai mutumin ya dawo fa qala ita ya abdullah bawan Allah ni ne nayi maka aiki a shekara kaza ka bani lada na nake karba na tafi addi ilayya ajri nazo ka bani lada na yanzu fa qultu sai nace da shi kullu ma tara min ajrika kaga dukiyar nan iya ganin ka ladan ka ne na juya maka ya zama haka min al-ibli wal-baqari wal-ghanami war-raqiq duk wannan raƙuman da ka gani duk wannan shanun da ka gani duk wannan tumaki da awaki da ka gani da bayi da ka gani duk kudin ka ne aka juya suka zama haka fa qala sai ce ya abdullah bawan Allah la tastahzi bi Allah kada kai mun izgilina kada kai mun ba'a ni da zo ne ba ne madan haƙi na ka badin ta kuma sai kai mun wani izgili da ba'a fa qultu la astahzi bika ba na yin izgili to wannan anan malamai suke cewa wannan ina nuna mana duk da ba wannan maganar ake ba amma ina koya mana jiddiya a cikin rayuwa yi da gaske kada mutum ya zama mai yawan wasa ya halatta ayi wasa ya halatta ayi rahawa amma ba kullum ba ba kuma kowanne lokaci ba, lokacin raha ya zamanto akwai shi, lokacin da ake abu na jidd a ga jidd kake yi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi dariya har aga mushriyarsa, aga haƙoransa sun fito, amma idan aka ce Allahu akbar zaka ce bai san kowa ba, mata ko ƴaƴa ko ji ko ma waye ba ruwan sarki, tunda an ce Allahu akbar zai amsa kiran wanda yafi kowa, wanda yake shine akbar. Sannan in wani abu ne wanda ake magana ko yanayin mutane wa'azi yana karantar da su, zaka iya cewa kamar cewa ake ga abokan gaba ne yanzu zaka afko muku, kun shirya haka? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin da ake buƙatar azaburar da mutane, a wazantar da mutane ta wannan maganar bawa, in magana aiki ta zo nan na gaya mana lokacin da aka zo Khandaq, Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ake yin haka, ana yin hakan da za a hana abokan gaba faɗowa. In aka ka sabu gurin da aka rasa yadda zai shi ake gayawa, sai mun samu wata kamfa a can gurin, sai Annabi ya zo ya ɗauka ya kabbara idan ki gurin ya fashe, sannan ya ba sai zai ci gaba da aikin a wani gurin. Duk abin da ake yi na al'ummar musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ake yi, in a wajen yaƙi ne shine a gaba, in a wajen menene ko menene in ana yi na alheri shine akan gaba. Shi sa yake ku yi sadaka, ku yi alheri, ku yi kyauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kyauta, shi yafi kowa alheri, shi yafi kowa baiwa. To da aka ce ni ba izini nake maka ba, fa akhadahu kulluhu, ya kama wannan dukiyar gaba ɗayan ta ya kwashe ta, fastaqahu ya kora ta, falam yatruk minhu shay'an, kuma saboda ma dan adam ba abin da ya bari, ya raba gida uku ya ce to wahalar ka ni barin dau ɗaya ka dau ɗaya, ko kuma barin raba gida biyu ka dau rabi ka dau rabi, sai kwashe gaba ɗaya ko yake na gode. Wannan shi ne yake nuna mana in kai abin kirki la tantazir shukra minan nas, kada ka jira kai wani abin kirki mutane su ce maka sun gode maka, asali ga mutane ba su iya godiya ba, abinda suka iya ka yi musu ba daidai ba su kine maka albarka, da kai da iyayenka da wanenanka ka yi musu abin alheri su zage ka. So da haka in za ka yi wa al'umma abu kai musu dan Allah kawai, ka ɗauka Allah shi ne zai baka ladanka, tun ba wannan zamanin ba, tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo Annabi ya ce a kawo gudunmawa, kowa ina kawo, sai wani ya ɗauko dabino tafi ɗaya kawo, sai muna sai wani ya kalli wannan dan abin da ya kawo, me Allah zai da wannan abu? Wani ya kawo da yawa suka ce riya, ba dan Allah ya yi duk abin da aka yi sai sun tanka sun ce ba haka ba ne, wannan ya kawo kaɗan sun ce, wani bai kawo ba suka ce a ga suwa sannan ya ki bayar ko ina da shi. So haka ɗabi'ar ɗan adam yake, duk abin da za ka yi masa kada wani ya ɗauka cewa wai zamanin ya canja da wani, duk mutane ya kaske haka halitta take. Ko cikin yan uwanka ne ka duba, kana da yan uwanka Allah ya baka dama kai ne mai dan haska a ciki, wanda ya kawo maka matsala ka taimaka, wanda ya kawo maka matsala ka taimaka, kuma suna gefe suna zage maƙota, kana yi duk abin da za ka yi gaba, wata ran sai ka fice, in ka fice ya ce cutan ke da zaluman ke. Wannan ita ce ɗabi'ar mutane, ko a nan garin mun tun muna yara mun sani, har yanzu ma duk da yanzu mutane idan su ya rufe kowa ne ma ike yi, da in aka kana ɗan shana sai a ce yankan kai kake. Wallahi ko a ce ba a san me ike yi ba, kai an san me kake? Wani ya ce ya ga yana ta harkoki bai san me ike yi ba, to wa isan wani abin da wani yake yi? Abin da aka gani shi aka gani kawai, ragowar ba. To haka abubuwan suke, shi sa ake cewa za a ga mutum a fili an tam wata ran Abdullahi bin Umar din wani yake cewa kai amma kun ji dadin ku, yace baka san abin da nake a boye ba, ku mutanen kirki ne kun yi kaza, ita ya fili kake gani amma akwai baka san abin da nake ba, abin kirki nake ko ba abin kirki nake ba, wannan Allah ne barokan su shin. Saboda haka duk abin da mutum zai yi kada ka jira godiyar mutane, kada ka jira yabawar mutane, kai kokarin Allah ya yaba maka, Allah ya gode maka. Idan Allah ya gode maka bayan kai aika, to sai a kirsasa mutane ko ba sa so sai sun gode maka, in ba su gode maka ba ladanka ya tabbata shikenan. Sai yace Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika, ya ubangiji in nayi wannan abin da nayi dan neman yardarka, fafruj 'anna ma nahnu fihi, ka yaye mana wannan halin da muka samu kanka kan ma ciki, fam farajat as-sakhratu, sai ta bude gaba ki daya, fa kharaju yamshu, sai ta tafi. wannan hadisin yana cikin Bukhari yana kuma cikin Muslim to amma a dunkule abubuwa guda uku ake koya mana a wannan hadisi abu na farko falala da muhimmancin biyayya ga iyaye kun ga wannan biyayyar da yake wa iyayensa ita wasuli da ita Allah ya biya mana bukata abu na uku shine muhimmancin kamun kai wannan ya samu dama amma sai ya zama afifin nafs ya zama mai kamun kai bai yi abin da Allah baya so aka ce duk mutumin da ika mai kansa ga barin saban Allah bayan yana da damar da zai saba wa Allah an ce babu aikin da yafi wannan lada yafi kowanne aiki lada ka samu damar da zaka saba wa Allah kace ba zaka saba masa kun ga wannan abu na bi kenan abu na uku yana koya mana alwara abin da ake tsara shi tsantseni kun ga ai ya halatta da i juya masa kudin sa ya tafi bai bada kudi ba kai ka ina ruwan ka kai ka jefa kudin ka a cikin kayan ka yayi maka aiki zaka biya shi 10,000 yace sai ka kara masa ya zama 11 ko 12 kace ba zan kara ba yace to na tafi ba sai ka jefa naira 10,011 ka cikin aljihu ka cigaba da harkar ka kana kasuwancin ka bayan shekara 20 in ya dawo yace kudin aiki na sai ka kirgo naira 10,011 farashi baka saba Allah ba amma saboda tsantsenin wannan mutumin da ya ga ya samu kuɗi ta hanyar wannan bai bashi iya kuɗin sa ba da sai ya ce to ai kai ka biya da kuɗin wahala ta kuma anan zai iya fanshiwa yace wahala ta abinda nayi kaso 1 kaso 9 bisa 10 wannan dukiyar ne ɗaya ne naka tunda ba wani sharadi akai da shi ba ba wata ka'ida akai da shi ba kuma bai ta haram ba in yi haka amma saboda tsantseni saboda warau sai yi wannan wato abin da ake tsara shi tsantseni akwai abubuwan da suke halal ne sai mutum ya basu kai ba wai dan haramun ba yanzu kana tafi kana kariyar rake akan titi me hukuncin sa haramun ne ba haram halal ne amma sai ka kame ba sai kai ba an ce Imam Bukhari ya je zai karbo hadisi a gurin wani ya ga dokin sa ya tsinke ko jaki ko alfadari ya zuba dusa ya dauko kwano ko sango ba komai ire masa haka sai da izo charam sai kama shi sai ne kai ke wanda akwai dusa ke ce ba komai sai ce wanda yake yaudarar dabba ya zan aminta da shi akan hadisin manzon Allah idan dabba ka tsinke wata akuya ka kana son ka dauko ta in ka dauko kwano ka ne mata kiran da ake wa akuyoyi ba komai a ciki in ka tafke ta wani nassi za a iya cewa da kai ka saba Allah a ce ka aikata haram kaza magana ce ta wara'u kawai magana ce ta tsantseni kamar wani akwai daga cikin malaman hadisi da aka daina karfa hadisin kun san me dalili bin zaune yake hawa wata dabba ce bata kai girman jaki ba ma in ka hau kusan kafar ka sai ta dinga janta sai aka ganshi akan sa ina ta wai su kuwa akan sa shine suka daina karfa hadisin saboda me dalili ana ganin kamar akwai shakiyanci a cikin wannan ko kada ba haramun bane ya hukan wannan to shi to irin wannan ne yanzu kamar misali irin a ce ka samu wani babban mutum irin yan duniya din nan ko mai rike da wani mukami da waye ina irin babur din nan na ga da ake tsara shi tsula mobilai na ake tsara to a ce an cire engine an bar feda din sa sai ka ga kantoman ku ko ci a ku na local government akan sa aka ina tafiya ina bakan ku da aiki bakan ku da wuta kaga da gurin sai a ce da shi wannan mutum bashi da muru bashi da mutunci saboda an san wannan abun ba ajin sa bane ba kuma layin sa bane me yake nufi anan shine ba za ka fi tawazu bane in tawazu ne tafi a kafa ba wanda zai zarge shi ya gan shi ya tafi a kafa kawai dai zai gaji da cewa zo rage maka hanya ne a'a motsa jiki nake kuma kowa san motsa jiki ba haramun bane ba laifi bane so in kana yin wani abu wanda zai zubar maka da kima a cikin mutane sai a ce da kai ba mutum bane ne kamun kai ko mai tsantseni kamar a kawo maka abinci iri kamar kala 10 a lokaci guda ka ci wannan me hukuncin sa halal ne ko haram to akwai malaman da ba sa yin wannan cikin magabata suka ce saboda alama ce ta duniyanci kai in ka samu ka ci abin ka ba wanda yayi abin da ba wanda yace da kai ka aikata haramu amma su a gurin tsantsenin su ba zai bari su yi wannan ba kai a cikin magabata akwai mutumin da aka samu tattabaru ne da shi akan diba kai asiyar a dan yi wa farfesu da wasu rannan aka zo za a debo asiyar ce ka asiyar aka ce saboda mu yace sun ci danye da wasu mutane ba zan ci ba ba kuma zan karɓi kudin ba yanzu kai kana kiwon tattabaru in dai sun kai tattabaru ka isa ka hana wasu shiga naka kuma wani ya isa ite naka ba za su tafi naka ba to sai ka fasa amfani da su sai ne ka daina kiwon ga baki daya kaga wannan shi ma babin menene alƙeni ne ba wai dan haramun bane to ana samun ire-iren waɗannan abubuwan da yawa wanda shi ne ake cewa da shi alwara ga abu kana kallo Allah bai haramta maka ba amma sai ka kiyin abun saboda taka tsantsan domin kada ka saba da irin waɗannan kananan abun ka faɗa cikin abin da yake Allah baya so ko kuma wannan abun za a iya kama ka da laifin yin wannan sannan daga cikin abin da malamai suke fitarwa cikin wannan hadisin akwai matsayin amana duk mutumin da yake da amana zai iya tawassuli da wannan amana ta Allah yake da shi wannan abin da tayi wahala wanda an ce in karshen duniya izo in aka samu mai amana a gari sai a yi ta bada labarin kuma yanzu kusan haka ne za ka ga a kasuwa sai a ce kai wane kai amana sai an kirga maka mutum dubu ba sai maka an maka taskiyar wani yana da amana ba suna da amana sai wannan mutum daya ka ga wannan duk alamu ne na tafiya ta yi tafiya sanone yana nuna mana muhimmancin yin ikhlasi in mutum zai yi abubuwan sai dinga yi dan Allah saboda Allah madaukakin sarki ya duge shi da rahamarsa kuma idan ya nemi wata bukata yi tawassuli da irin wannan ayyuka nasa na alkhairi ya roki bukatar sa ina ga sai mu kwana nan wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi wa sallam baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.